الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan mun dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 2 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila Mabahithi Ilmin Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na Ash-Shaykhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Sai ka dan daga muni a ana kafu jalli
da ƴan zafiya ya ce su kuma ga kasar su da suke shi kuma na ce su kuma kuma suna cikin aikin kuma
wai dangane da mazhabi zahiriya. Mazhabi wanda yake na zahiriya yana daga cikin mazahib na ahlus sunna wal jamaa, dan haka malamai suke lissafawa wato da maganarsu, domin shi wannan mazhabin ana dangana shi zuwa ga Daud ibn Ali al-Zahiri, kamar yanda ake dangana Malikiya zuwa ga al-Imam Malik, kamar yanda ake dangana Shafi'iyya zuwa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da sauransu. Don haka yana daga cikin mazhabobi na Ahlus Sunna wal Jama'a. An gane ku? Ya shahara da wannan wato kenan mazhabin al-Zahiriyya, wanda daga cikin malaman da suka wato suka ƙara faɗaɗa wannan mazhabi suka bayyanar da shi shine wannan Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, suna daga cikin malaman da suka kawo babbar gudunmuwa musamman na ƙoƙarin matsaloli waɗanda suke na addini binciko da su daga ƙarƙashin Al-Qur'ani da Sunna, wato daga cikin wannan littafin akan wannan mazhabi. Illa kasancewar akwai kausasawa da dama ɓangaren shi Ibn Hazm, Allah ya ji ƙarsa, game da sauran dukkan mazahib waɗanda suka saba ma shi akan abin da ya fahimta. Don haka yana da littafi wanda yake littafi ne mashhuri wanda ake kiran shi Al-Muhalla. Na'am.
Akwai addu'a tsakanin tada iqama lokacin da aka ce la ilaha illallah,
bayan tada iqama babu wata addu'a da aka sunnanta mana. Hadisin da ya zo na cewa addu'a tsakanin tada iqama da kabbara ta sallah cewa addu'a ce wadda take amsassa, ba a dawowa da ita, wannan hadisi ne shab, matsayin hadisi shab dha'ifi ne, ba a kafa hujja da shi. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin addu'a bayan gama kiran sallah har akai lokacin da za a tada iqama. Duk addu'ar da bawa zai yi tsakanin kiran sallah da tada iqama, wannan addu'a ce amsassa. amma bayan an tada ikama iya abin da yake kan jama'a shine daidaita sahu ba daga hannu game da yin addu'a ba inda aswa kiya aljihun ka kuma ka hujjo kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa ba dan kada na tsananta ma al'umma ta manzon Allah yace da na umarce su da yin aswaki a lokacin kowace sallah ma'ana a wurin kowace sallah dan haka in an tada ikamar sallah kafin ayi takbiratul ihram kana iya dauko aswaki ka dan goga ko lokacin da ake tada ikama tare da cewa lokacin da ake tada ikama ana buƙatar jama'a su kwaikwayi ladani kamar yadda suka kwaikwaye shi a wajen kiran sallah na'am yana me wannan ba da jiwa ne ba wani sadi mutum yana karatun alkur'ani yana ɗan raudawa yana kai kawo haka ba da jiwa ne ba in ka iya in sai ka fi jin daɗi game da yin haka ba matsala ba ne ba an gane ku domin motsa jikinka ne kake game da jin daɗi da wannan karanta alkur'ani da kake ko kuma ya zamanto ƙara samun nutsuwa ne akan karatun kina hankalinka ya dawo na kamar ni
yana tilawa Qur'ani da dare kuma daren ya nisa sosai sai ya kwance doke shi da safe ya ga Qur'ani ke a gobe akwai layyaka
babu wata matsala wai kana karatun alkur'ani ka buɗa bacci ya ɗauke ka kamanta shi a buɗe ko wani uzuri ya kama ka ka tashi ka bar shi a buɗe ba laifi ba ne ba amma in ka tabbata zai iya tozarta ko iska ta watsa shi ko wata ƙura ko wani abu ya zo ya wannan to abin da ya dace ka rufe shi ka maida shi gefe sannan ka je ka biya buƙatunka sannan ka dawo darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen baiti na 23 wanda baiti na 23 cikon bayani ne tun daga kan baiti na 13 game da wata muqaddima da malam ya gabatar ko mu ce wata shimfiɗa da malam ya gabatar wanda ke sanar da bawa game da sababin abin da yasa aka halicce shi an gane ko muqaddima ce ko mu ce shimfiɗa ce wanda za ta sanar da mu cewa menene makasudin samar da mu a ban ƙasa sannan wabi awwali ma farada Allah ta'ala alaihi da sanin menene farkon abinda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ma bayi sannan sai ya ce wa bima akhadha Allah alaihi bil mithaqa fi dhahri abihi adam da abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya rika na alkawari akan dan adam tun lokacin yana tsatsan mahaifinsa na farko shine annabi adam alaihi salam wa bima huwa sa'irun ilaihi da abinda dan adam zai koma zuwa gare shi ma'ana karshen dan adam kenan menene karshen rayuwarsa ma'ana karshen al'amarinsa a takaice kamar yadda muka yi bayani ita wannan shimfiɗa ta kunshi gaba kamar guda hudu gaba ta farko tana sanar da bawa makasudin samar da shi a ban ƙasa gaba ta biyu tana sanar da bawa menene farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta masa gaba ta uku tana sanar da bawa game da alkawalin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gunsa tun lokacin yana ɗaukan mahaifinsa na farko annabi Adam gaba ta hudu tana sanar da mu menene ƙarshen al'amarin wanda bayani ya gabata akan baitittikan ba laifi kuka iya ɗan rera su sannan mu haɗa da darasinmu na yau قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك لخلق سدى وهملا بل خلق لخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذ العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاك فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراب عنه والإباء فذاك ناجد كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما أبى مطلع إليهم بإلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمئية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه وتمقدمة تقباتا malan yazo da wasu baitittika waɗanda suka kunshi waɗannan gabbai guda hudu kamar yadda muka yi bayani gaba ta farko na sanar da mu maqasudin samar da mu a bankasa gaba ta biyu menene farkon abinda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana gaba ta uku wani alƙawali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gunmu tun muna tsatsan mahaifinmu na farko annabi Adam sannan gaba ta hudu menene ƙarshen lamarinmu shine yace ilam bi annallaha jalla wa ala yace kai sani game da cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala jalla wanda ya girmama wa ala ya ɗaukaka akan kowa da komai lam yaturki al-khalqa ubangiji ta'ala bai bar halittun sa sudan karazibi wa hamala wa wuya ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala bai bar halittun sa wato karazibi mun yi bayani a baya me ake nihi da halittu anan ana nihi mutum da aljan dan adam da aljan ubangiji subhanahu wata'ala bai bar mu karazibi ba tare da dora mana dokoki da cewa mu yi kaza ko mu daina kaza domin barin halittu karazibi wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta to akwai hikima a ƙarƙashin wannan halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka duk abinda Allah ya ce a yi ko a daina to akwai hikimar da ta sa ya ce a yi haka nan akwai hikimar da ta sa ya ce a daina kaza shine anan malam yace mana kai sanin cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya girmama akan kowa da komai wa ala ya daukaka yake ri kowa da komai lam yaturki al-khalqa wato bai bar halittunsa ma'ana mutun da aljan sudan wa hamala karazibi ko ka ce bambara kwai ko ka ce wawuya ma'ana ubangiji ta'ala bai bar bayan sa haka sake sai ya ce bal khalaqa al-khalqa liya'buduhu sanadi ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittunsa liya'buduhu dan su kadai tashi a cikin ibada an gane ko sai ya ce wa bil ilahi yati yufriduhu kuma wa yufriduhu kuma dan su kadai tashi bil ilahiyati game da bauta abinda ake nihi da al ilahiya shine wato ibada kaga a cikin waɗannan baitika guda biyu mun samu tabbacin cewa menene makasudin samar da mu a ban kasa makasudin samar da mu a ban kasa shine kadai ta ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada dalili akan waɗannan baitika guda biyu kamar yadda bayani ya gabata fadar Allah subhanahu wataala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala yace ban halicci aljanna mutum face sai dan kadaita ni a cikin ibada shine malam yace lam yake cewa bal khalaqal khalqa sanadi ubangiji ta'ala ya halicci halittunsa ma'ana mutum da aljan liya'buduhu dan su kadaita shi a cikin ibada wa bil ilahiyati yufriduhu kuma dan su kadaita shi bil ilahiyya da duk wani abu wanda yake mai sunan ibada wannan baiti na farko na cewa ubangiji ta'ala bai bar ba bayin sa karazibe dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wata'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un da fadar sa aya hasabu lil insanu an yutraka suda ubangiji ta'ala yace yanzu dan adam wato zato yake an yutraka suda za a bar shi karazibe ba tare da dora masa dokoki ba yin haka bai dace da hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala haka yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasa shin yanzu kuna zaton cewa mun halicce ku haka kawai dan wurgi wa annakum ilaina la turja'u cewa ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu musakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa wannan ya ci karo da hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala irin wannan rayuwa ta mu ta duniya wasu sun tabbata akan ayyuka na kwarai wasu sun nace akan ayyuka na banza a ce kawai karshe kowa in ya mutu shikenan wannan ya ci karo da hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yake banci wani yini na musamman domin sakauta ma bayin sa da irin abin da suka shuka a rayuwarsu ta duniya shine yinin alkiyama wannan yini ko in yazo duk abin da mutum ya shuka a rayuwarsa ta duniya shine zai girba kamar yanda farkon damuna in ka shuka hatsi bayan da za a yi da kaka ka girbi dawa haka wanda ya shuka dawa a farkon damuna bayan da za a yi da kaka ya girbi hatsi iya abin da ka shuka shine zaka girba dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sannan sai ya ce akhraja fi ma qadama ba min zahari ubangiji ta'ala ya fitar fi ma qadama ba a cikin abin da ya gabata na zamani abin da ya shude na zamani min zahari adama wato daga tsatsan annabi adam zurriyatahu ubangiji ta'ala ya fitar da zuri'arsa kadhari yanda ka san jinkiya shi haka gaba ɗayan abin da adam zai haifa har zuwa kiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya zazzage su gaba ɗaya daga tsatsan shi shine yace akhraja ubangiji ta'ala ya fitar fi ma qadama ba a cikin abin da ya shude na zamani min zahari adama daga tsatsan annabi adam zurriyatahu ubangiji ta'ala ya fitar da zuri'arsa kadhari kamar jinkiya shi wa akhadha al'ahda alaihim ubangiji ta'ala ya riki alkawali akan su annahu cewa yanda al'amarin yake la rabba wato babu wani ubangiji ma'budun abun bauta bi haƙƙin da gaskiya ghairahu in ba ubangijin da ya halicci halittu ba an gane ko shine yace la rabba ma'budun bi haƙƙin gaira wato babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in ba ubangijin da ya halicce halittu. Kaga wannan kenan yana nuna mana alƙawalin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa game da bayinsa mutum da aljan ‘ya’yan adam kenan tun muna tsatsan annabi adam alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya zazzage mu gaba ɗaya ya karɓi wannan alƙawali a kanmu. Shine ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratul a'raf, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilu. Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da lokacin da ubangijinka ya riki alkawari na ƴaƴan adam tun suna tsatsan mahaifinsu na farko annabi adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, ubangiji ta'ala ya tabbatar musu a bisa kawunansu yace alastu bi rabbikum, yace yanzu ba ni bane ubangijinku wanda na halicce ku na cancanta ku bauta mu. Qalu bala shahidna, gaba ɗayan ƴaƴan adam suka ce ƙwarai da gaske kai ne ubangijinmu, kai ka cancanta mu bauta ma mu kadaita ka a cikin ibada. Shahidna, mun tabbatar da haka, mun yarda mun amince. Ubangiji ta'ala ya ce to an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili, wannan alƙawali da muka ɗauka a kanku mun yi shi ne don kada a wayi gari kiyama ku ce mu mun zamanto marauƙana game da wannan, ai mu ba mu san ba wane ne ya cancanta mu bauta masa. Aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu, ko kuma ku samu wata hujja ku faɗa ku ce ai uwayenmu waɗanda suka gabace mu su ne suka yi shirka. Wa kunna zurriyatan min ba'dihim, mu ko mun kasance wasu zuri'a ne bayan su kenan, sun wuce ne muka biyo sawunsu. A fatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, yanzu ubangijinmu ka halakar da mu game da abinda mabannata suka aikata na barna. To dan haka ubangiji ta'ala ya katse mana hamzari, wannan alkawali ne wanda kowa sai da ya dauko shi kafin ya zo duniya. Tun muna tsatsan annabi adam alaihi salam muka yarda da cewa ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankanin su shine ubangiji na gaskiya, kuma shi ya cancanta mu bauta masa, muka dau alkawali akan haka. Shine sai ya ce wa ba'da hadha rusulahu kad arsala, bayan wannan alkawali na farko, alkawali na biyu shine malam yace wa ba'da hadha, bayan wannan alkawali kad arsala rusulahu, tabbas ubangiji ta'ala ya turo da manzanninsa lahum izuwa ga ƴaƴan adam kenan da aljannu. Wa anzala alkitaba bil haqqi, ubangiji ta'ala kuma sannan ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya. Menene hikima game da turo da manzanni da saukar da littattafai? Malam yace likai bi zal ahadi yuzakkiruhum, wato dan su manzannin Allah da littattafan da Allah ya turo su da su, likai dan yuzakkiruhum, su tunatar da bayi bi zal ahadi game da wannan alkawali da suka dauko tun suna tsatsan annabi Adam alaihi salam. Wa yunziruhum, sannan su tsawatar da su, su galgade su, su nuna musu ƙarshen duk wanda ya bishire ma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi karɓar saƙon da suka zo da shi. Wa yubashshiruhum, kuma su ba su albishir da kyakkyawan ƙarshe, ita ce aljanna, ga duk wanda ya gaskata manzannin Allah ya karɓi saƙonnin da suka zo da shi. An gane ko? Sai ya ce kai la yakuna hujjatul linnas, dan kada wata hujja ta rage ga mutane wanda za su iya kafa ma ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama. Su ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakza, su ce ya ubangijinmu me ya hana ka turo mana manzo ya galgade mu, min qabli an nadhilla, ya karanta mana ayoyinka mu bi ayoyinka, min qabli an nadhilla, kafin mu kaskanta wa nakza mu kunyata a yau a ranar kiyama, me ya hana ka turo mana manzanni. dan haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ma'ida rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ubangiji Ta'ala shine ya turo da manzanni, an gane ko, mubashirina wa mundirina, ma'ana suna masu bada albishir da gidan aljanna, suna masu galgadi game da gidan wuta. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma Ubangijin su bayan turo da manzanni. Dan haka Allah ya katse mana hamzari wannan alƙawari na farko da muka ɗauko, Ubangiji Ta'ala sai ya turo manzanninsa domin su jaddada mana wannan alƙawari. In ma mun manta su tunatar da mu, in ma mun yi sakaki game da wannan alƙawari su ƙara jaddada mana shi. Sannan waɗannan manzanni sai Allah ya turo su da littattafai, sun koma zuwa ga Ubangijinsu sun gadar mana da wannan littattafai, kamar yadda cikamakin manzanni ya koma zuwa ga Ubangijinsa ya gadar mana da Alƙur'ani da Sunna. Alƙur'ani da Sunna sai sun dangana ga Alƙiyama. Shine ya ce kai la yakuna hujjatul linnas, ya ce dan kada wato mutane su samu wata hujja da za su kafa ma Ubangijinsu a ranar Ƙiyama. Malan ya ce ballillahi a'ala hujjatin azza wa jal, ya ce bari dai Ubangiji Ta'ala shi yake da a'ala hujjatin, mafi ɗaukakar hujja. Duk wata hujja, hujja ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ita ce sama da ita, kamar yadda ya ce qul falillahi hujjatul baligha, ce da su hujja mai gamsarwa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ce. Kaga dan haka Ubangiji Ta'ala ya yanke mana hamzari, ya kafa hujja a kanmu kafin mu zo duniya, ya karɓi wannan alƙawari daga wajenmu, muka nuna mun yarda mun amince. Saboda rahama ta shi sai ya turo mana manzanni, wannan manzanni su tunatar da mu wannan alƙawari na farko. Bayan haka sai ya turo manzannin da littattafai, sun koma zuwa ga Ubangijinsu sun gadar mana da wannan littattafai, wanda kullum waɗannan littattafai na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala za su ringa tunatar da mu wannan alƙawari. Malan sai ya ce faman yusaddiqhum bila shikaki, ya ce duk wanda ya gaskata manzannin Allah game da abinda suka zo da shi na saƙon Ubangijinsu, bila shikakin ba tare da saba musu ba, malan ya ce faqadu wa faqi zalika al-mithaq, tabbas wato ya cika da wannan alƙawari na farko. Kaga wanda ya cika da wannan alƙawari na biyu, to shine alƙawari na farko zai amfane shi. Tare da cewa mun yi bayani game da cewa alƙawalla ne guda uku, alƙawalin na biyu shine kenan alƙawalin da muka zo duniya akan shi, domin duk wanda ya zo duniya ya zo ne akan addinin musulunci, akan kadaita Allah a cikin ibada. To alƙawali na farko da alƙawali na biyu ba sa amfanar bawa sai in ya gaskata alƙawali na uku, shine turo manzanni da littattafai. Shine yace faman yusaddiqu, duk wanda ya gaskanta manzannin Allah bila shikakin ba tare da saba musu ba, malan yace faqadu wa faqi zalika al-mithaqi, tabbas ya cika da wannan alƙawari na farko wanda ya ɗauko a tsattin yana zazzan mahaifinsa na farko annabi Adam. Sai yace wa zaka najin min azabin nar, wannan shine najin wato mai tsira, an gane ko. Kalima ta najin an ciro ta ne daga annaja, idan aka ce annaja wato shine tsira kenan, mutum ya kubuta game da duk abin da yake ki yake kyama. Shine yace wa zaka najin min azabin nar, wannan shine mai tsira game da azaba ta wuta a gobe kiyama. Wa zalikal warisu uqubad dar, wannan kuma shine wanda ke gaje uqubad dar, wato karshen gida kenan ita ce aljanna. Karshen gida kyakkyawa ita ce aljanna kenan, duk wanda ya gaskanta manzannin Allah shine zai dace da wannan gida, Allah ya sanya mu a cikin su. Wannan kenan yana nuna mana karshen kenan wanda ya gaskata wannan alƙawari na farko da alƙawari na biyu, kenan sakamakon shi ita ce aljanna a gobe kiyama. Ubangiji Ta'ala ko ya faɗa fa man suhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda aka nisanta shi game da gidan wuta a gobe kiyama aka shigar da shi aljanna, to tabbas ya rabauta. Kenan ba kowa yake samun tsira game da gidan wuta ya dace da gidan aljanna, sai wanda ya gaskanta manzannin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karɓi sakonnin da suka zo da shi. shine yace wa zaka naji min azabin nar, wannan shine mai tsira game da azaba ta wuta. Wa zalikal warisu uqubad dar, wannan shine mai gaji uqubad dar, wato gida na ƙarshe kenan ita ce aljanna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wato salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Sai yace wa man bihim wa bil kitabi kadzaba, yace wa man kadzaba bihim, duk wanda ya karyata manzannin Allah wa bil kitabi, ya karyata littattafan da suka zo da shi, wala zamal i'raba anhu, ya lazimci bujire ma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da littattafan da suka zo da su, wal iba, ya kiya karbi wannan sako. Malam yace fa zaka naqibun kilal ahadai, wannan shine ya warware waɗannan alƙawalla guda biyu, ya warware alƙawali na farko wanda ya ɗauko yana tsatsan mahaifinsa na farko annabi Adam, ya warware alƙawali na biyu manzannin da Allah ya turo masa da littattafan da Allah ya saukar domin ya karyata bai gaskata ba, kinan gaba ɗayan waɗannan alƙawalla guda biyu ya warware su. Shine yace wa man bihim wa bil kitabi kadzaba, duk wanda ya karyata bihim game da manzannin Allah wa bil kitabi, ya karyata littattafan da suka zo da su, wala zama da iraba anhu, ya lazimci bujire ma manzannin Allah da littattafan da Allah ya saukar, wal iba, ya lazimci kin karbar wannan sako. An gane ku lafazin al iba, asalin sa shine al ibahu, ma'ana al imtina, kamar yadda ya faɗa yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum, kuma can wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu, shine yace wala zama da iraba anhu, yana zurci bujire ma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da littattafan da Allah ya saukar, wal iba, yana zurci kenan kin karbar wannan sako. Malam yace fa zaka naqibun kilal ahadai, wannan shine ya warware waɗannan alƙawalla guda biyu, mustawjibul likhzi fi ddarain, kuma ya cancanci kaskanci da wulakanci a gidajen nan guda biyu, duniya da lahira, domin Allah ya faɗa wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kina anan malam ya nuna mana ƙarshen ƴaƴan Adam da aljanna, waɗanda suka gaskata manzannin Allah, suka karɓi saƙonnin da manzannin Allah suka zo da shi, kenan ƙarshen su shine kyakkyawan ƙarshe, ita ce aljanna. Duk wanda ya ƙaryatar da manzannin Allah, ya ƙaryatar da littattafan da suka zo da su, ƙarshen sa shine mummunan ƙarshe, kaskanci da wulakanci, ita ce wuta. Allah ya kare mu. Shine anan malam sai yake cewa faslun fi kauni tauhidi yanqasimu ila nau'aini, wato wannan fasli ne wanda ke bayani game da cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi biyu. An gane ko? Ya kasu ila nau'aini, zuwa nau'i biyu, ko kace ya kasu kashi biyu kenan. Abinda yake nihi da nau'ain aiki sumai, sai yace wa bayanun nau'il awwal, da bayani game da wato nau'i na farko, wa huwa tauhidul ma'rifati wal isbat, wato shine tauhidi na sanin Allah da tabbatar masa abin da ya dace da shi na sunaye da sifofi. Kenan a cikin wannan fasli da zamu gani gaba ɗaya, yana bayani ne akan nau'i na farko daga cikin nau'ikan tauhidi guda biyu, ko mu ce yana bayani akan kashi na farko wato daga cikin wato karkasuwar tauhidi. Wato shi tauhidi in ma ka kasa shi kashi biyu, kashi na farko shine ka kiraye shi da tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhidul ma'rifa wal isbat, tauhidi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala tare da tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi a cikin sunna ingantacciya. Kashi na biyu sai ka kiraye shi da tauhidul qalb wal qasad, tauhidu talabi wal qasr, kenan tauhidi ne wanda yake na neman wani abu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma da nufatar shi da duk abin da ya shar'anta ma bayan sa na ibada. An gane ku? Kenan, dan haka din ma ka kiraye shi na farkon, kenan ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat, na biyun sai ka kiraye shi tauhidul talabi wal qasd, ko kuma na farkon ka ce at-tauhidu lil-ilmi al-khabari al-i'tiqadi, na biyu sai ka kiraye shi at-tauhidu talabi wal qasdi wal iradi, ko kuma ka kasa shi kashi uku. Farko ka ce tauhidur rububiyya, kashi na biyu tauhidul uluhiyya, kashi na uku tauhidul asma'i was sifat. An gane ku? Tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. In ku ka kasa shi kashi biyu, to kashi na farko ya kunshi nau'i biyu daga cikin nau'ikan nan guda uku. Idan ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat, ya kunshi tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat. Tauhidu qalbi wal qasd ya kunshi tauhidul uluhiyya. Idan aka ce tauhidur rububiyya shine ifradul lahi azza wa jalla bi af'alihi, kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa. An gane ku? Kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa. Misali daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala akwai me? Akwai halitta, sannan akwai kashewa, akwai rayuwa, akwai talautawa, akwai azurtawa, akwai janyo amfani, akwai ijin cuta, akwai saukar da ruwa daga cikin gizagizai, akwai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa. Waɗannan ayyuka gaba ɗayansu ayyuka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda babu wani wanda ya isa ya maimaita ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake halittar halittu, kamar yadda ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Haka kashewa da rayawa abu ne wanda yake banci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, huwa yuhyi wa yumit, shi yake rayuwa kuma shi yake kashewa. Haka azurtawa, haka talautawa, haka janyo amfani, haka ije cuta, wannan duka abubuwa ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan in aka ce tauhidur rububiyya, sai mu ce kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Misali daga cikin ayyukansa akwai kashewa, akwai rayawa, akwai azurtawa, akwai talautawa, akwai janyo amfani, akwai ije cuta, akwai halittar halittu. Kamar yadda ya ce Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Idan aka ce tauhidul uluhiyya shine ifradul lahi azza wa jalla bi af'alil ibad, kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi wanda ya shar'anta musu, ma'ana ibada. An gane ku? Shi ake nihi da tauhidul uluhiyya, kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyuka na bayi, ma'ana duk wani abu wanda yake mai sunan ibada dole ne mu kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, kada mu sanya masa kishiya. Wanda nau'ikan ibada sun wuce a lissafa, akwai yanka, akwai addawal, akwai sujada, akwai sallah, akwai azumi da sauransu, akwai tsoro, akwai kauna, akwai khashiya, akwai al'inaba da sauransu. Waɗannan duka ayyuka ne wanda Allah ya shar'anta mana, wanda kuma ibada ce wanda ya zama wajibi mu kadaita Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala da duk wannan ayyuka. Sannan in aka ce tauhidul asma'i was sifat, shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, da tabbatar masa abinda manzonci sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi, da kore masa duk abinda ya kore ma kansa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba, hakanan da abinda manzonci sallallahu alaihi wa sallama ya kore masa. dangane da kasa tauhidi kashi uku, cewa tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Wasu wadanda ba su da zurfin bincike suna jifan Shaykhul Islam cewa shi ya kirkira wai kasa tauhidi zuwa kashi uku. Sun jahilci cewa kasa tauhidi zuwa kashi uku wato tun kafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa, magabata sun kasa tauhidi kashi uku. Kuma kasa tauhidi zuwa kashi uku ba wani ra'ayinsu bane, ba wani son zuciya bane. Al-Qur'ani shine ya kasa mana tauhidi zuwa kashi uku. An gane ku? Ayoyi da dama sun tabbatar da kashi na farko shine tauhidin rububiyya. Haka idan ka dau wasu ayoyi sun tabbatar da kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya. Wasu ayoyin kuma sun tabbatar da kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat. Na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da kashi na farko tauhidul rububiyya, akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sannan akwai fadar sa ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sannan akwai fadar sa qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah. Sannan akwai fadar sa qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون لفتس ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين لفتس الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ودنا آيوي قباء ينسو تارد تشيوا إموك سيا قمد بيان سزام جالوك تشي أبن نسكي تبت الواشيني كشي نفرقو توحيد الربوبية. Sannan dalilan da suke tabbatar da kashi na biyu tauhidul uluhiyya, akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sannan akwai fadar sa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akwai fadar sa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Sannan akwai fadar sa wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa zalika dinul qayyima. Wadannan suna tabbatar da kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya. Ayoyin da suke tabbatar da kashi na uku tauhidul asma'i was sifat, akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Sannan da fadar sa kulidu Allah aw yudur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Akwai fadar sa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Akwai fadar sa hal ta'lamu lahu samia. Akwai fadar sa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Da fadar sa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ko kuma a dunkule ka dau ayat dake cikin suratu Maryam, wannan aya daya daya ta kasa tauhidi kashi uku, tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Farko yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ai khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ko kuma malikus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ubangiji ta'ala shine mahaliccin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su na halittu. Kaga halittar halittu aikin Allah ne. In aka ce tauhidin rububiyya kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukansa, kaga kenan wannan gaba ta farko daga cikin ayar ta kunshi kashi na farko tauhidin rububiyya. Sannan sai ya ce fa'buduhu, ka bauta masa, ka kadaita shi a cikin ibada, wastabir li ibadatihi, ka dau hakuri ka jimre game da bauta masa kada ka kasa. Kaga wannan takun shi kenan kashi na biyu tauhidul uluhiyya. Sai yace hal ta'lamu lahu samia, shin ko ka sani wani tamka ga ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana wanda yake daidai da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa. Idan aka ce as-samiyu shine an-nadhir wal mathil wash shabih, wanda yake tamka kenan, wanda yake kama da kai. Kaga kenan anan me take tabbatar mana wannan gaba ta karshe kenan shine tauhidul asma'i was sifat. Dan haka akwai malamin mu shine Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr ya wallafa littafi akan mai da martani akan wanda yake inkarin kasa tauhidi zuwa kashi uku. Wannan malamin shi ya karantar da mu tauhidi a shekara ta farko a Jami'ar Madina. Shine littafin ya masa suna Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Wannan littafi ya sanya shi a matsayin jaiza ne, tukuici ne ga duk wanda ya haddace wata manzuma da ya kallafa ma ɗaliban da yake karantarwa a wannan shekara wanda ake kiranta Al-Hadiyya ta Abdullahi ibn Abi Dawud, wanda mun sauke ta wani lokaci anan. Sunan littafin Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid kenan fada wadda take madaidaiciya ko kuma dacacciya game da mai da martani ga duk wanda yayi musan karkasuwar tauhidi zuwa kashi uku. Littafi ne wanda yana da fa'ida matuka. To shi ne anan kenan malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan fasli ne wanda ke bayani game da wato shi ne karkasuwar tauhidi zuwa wato nau'i biyu, sai ce da bayani game da nau'i na farko shi ne tauhidul ma'rifati wal isbat. Shi ne malam ya ce awwalu wajibin ala al'abidi, wato farkon abin da yake wajibi ala al'abidi akan bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Me ake nihi da bayin Allah subhanahu wa ta'ala? Ana nihi kenan mutane da aljannu, domin su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora musu dokoki. Shi ne ya ce awwalu wajibin ala al'abidi, farkon abin da yake wajibi akan bayin Allah mutum da aljan, ma'rifatur rahmani, shi ne sanin Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama, bitauhidi game da kadai tashi a cikin abin da yake banta da shi. Domin yin haka ce at-tauhid shi ne ifradullahi azza wa jalla bima ya khtassu bihi, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma ce kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da yake banta da shi. An gane ku? Ko kuma ka ce kenan tauhid ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, shi ne ake nihi da tauhid. Shi ne ya ce awwalu wajibin, farkon abin da yake wajibi ala al'abidi, wato akan bayin Allah, ma'rifatur rahmani, sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gamammiyar rahama, bitauhidi wato game da kadai tashi a cikin ibada, ko kuma game da kadai tashi a cikin abin da yake banta da shi. Dan haka malami akdari Allah ya ji kansa me ya faɗa a cikin littafinsa, cai awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi, farkon abin da yake wajibi akan baligi sai ce tashihu imanihi, inganta imaninsa. Ta yaya imani yake inganta? Dole sai an san tauhidi, ka san menene haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, me yake so, menene baya so. Dalili akan cewa tauhidi shine farkon abin da Allah ya wajabta mana, ma'ana sanin Ubangijin mu subhanahu wa ta'ala, mu san shi, mu san sifofinsa, mu san sunayen shi, mu san abin da ya dace da shi, mu san kuma abin da bai dace da shi ba. Shine fadarsa fa'alam annahu la ilaha illallah, Ubangiji ta'ala yace fa'alam annahu la ilaha illallah, kai sani cewa yanda al'amarin yake, alha'u anan da miru sha'an ne, fa'alam kai sani annahu, lalle yanda al'amarin yake, la ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illallahu, face Ubangijin da ya halicci halittu. An gane ku? Kaga wannan aya mi take tabbatarwa farkon abin da ya zama wajibi akan mu shine tauhidi, musan Ubangijin mu subhanahu wa ta'ala. Shine malam yace iz huwa min kulli al-awamir a'zam, yace domin shi tauhidi wato shine a'zam, mafi girma, min kulli al-awamir, wato game da dukkan wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da yama bayinsa. Tauhidi shine yafi kowane umarni da Allah yama bayinsa wato girma. Dan haka wato ubangiji subhanahu wata'ala duk manzannin sa gaba ɗaya da Allah ya turo su farkon abin da suke buɗe da'awar su da shi shine kiran jama'a zuwa kadai ta Allah a cikin ibada mi ake nuna mana albadu bil aham fil aham farawa da abin da yafi muhimmanci sannan wanda yake biya masa a wajen muhimmanci saboda shi tauhidi matsayin fondasiyon yake ga gini idan fondasiyon ta kasance ta kwarai to duk abin da aka gina akan shi zai zauna ko hawa nawa ne amma idan fondasiyon bai zauna ba to duk abin da aka gina ba yanda za a iya zauna ko birgi dai ka dora wata rana ko faduwa zai in dai fondasiyon bata zauna ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon abinda yayi kokarin gina al'umma akan shi shine tauhidi zaman da yayi a kasar Makka shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana famar gina al'umma akan tauhidi shine fadar kalima ta la ilaha illallah tare da sanin abinda ta kunsa da yin aiki ga wanda abinda ta kunsa sai da yin shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a birnin Makka yana kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada har kasuwa yake shiga yana fada ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke bukata a duniya da makoma ku lahira haka idan ya tura sahabbansa zuwa wasu jama'a manzon Allah yakan musu wasiyar cewa farkon abin da za ku kirayi jama'a shine shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kamar yanda lokacin da ya aika Mu'az zuwa Yaman manzon Allah yake ce masa innaka ta'ti qauman ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah yake masa lalle kai Mu'az zaka je kasar Yaman zaka samu wasu jama'a mazawalin tashi ba mutane bane ba ga magari a suna da wani gulubi na ilimi a gurbi ka san duk wanda yake da wani bulbudin ilimi to yafi wuyan lamar idan ka taro shi tanan sai yayi nan in ka taro shi tanan sai yayi nan amma in ka samu wanda kokolluwar sa bidi ce daman babu wani abu to wannan yafi gaugawar karbar abin da ake gabatar masa shi yasa in ka fuskanci ita gaskiya galibi zaka ga waɗanda suke karbanta wanda da ba su san komai ba amma duk wanda yake ganin cewa shi ya san wani abu alhali ko bai san komai ba in an taro shi tanan sai ita nan yana da wata shubha a kan shi to dan haka manzon Allah yace masa zaka je ka samu wasu jama'a mazawalin tafi manzon Allah yace amma farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi manzon Allah yace shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan daman dabi'a ce ta manzanni yanda Allah ya dabi'antar da su lokacin da ya aiko su ya kallafa musu farkon abin da za su kirayi jama'a shine kadai ta Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut Ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka tura da manzo na musamman a kowace al'umma gaba ɗayan manzannin suna faɗa ga jama'ar su ku kadaita ubangijinku a cikin ibada wajitani buqabu ku nisanci bauta ma shaytani ma'ana ita ce shirka haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu gabaninka ubangiji ta'ala ya ce bamu turo da wani manzo face sai mun turo masa sakon yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana ubangiji ta'ala yace faci ni fa abudu ni ku kadaita ni a cikin ibada kar ku sanya min kishiya dan haka Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf annabi nuhu alaihi salam ya faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka can cikin suratul ankabut wa ibrahima idha qala liqaumihi ibudullaha wattaqu zani kuma khairun lakum in kuntum ta'lamun. Haka yanga koma cikin suratu Yusuf, farkon wa'azin da annabi Yusuf alaihi salam ya ringa yi lokacin da aka shigar da shi kurkuku, yana kiran jama'a zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. To dan haka shine malam yace iz huwa min kullil awamir azam, domin shi tauhidi ya fi girma game da dukkan wasu umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga Allah ya umarce mu da cewa mu yi sallah, ya umarce mu cewa mu yi zakka, ya umarce mu cewa mu yi haji, ya umarce mu cewa mu azumci wata na Ramadan, ya umarce mu cewa mu yi da'a ga mahaifanmu, ya umarce mu cewa mu sadar da zumunta da sauran ibada. Amma sai ya gabatar da tauhidi akan komai, duk abinda Allah ya ce a yi, to farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da shi shine tauhidi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, buniyal islamu ala khams, sai ya ce shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Farko da manzon Allah ya ce an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ginshiki na biyu tsira sallah, ginshiki na uku bayar da zakka, ginshiki na hudu azumtar wata na Ramadan, ginshiki na biyar shine haji. To dan haka shine anan malam yace iz huwa, domin shi tauhidi a azamu shine mafi girma min kullil awamin, game da duk wani umarni na Ubangiji subhanahu wataala. Lafazin al-awamir jami'i ne na amr, an gane ku, wanda amr ma'ana umarni da Allah yake cewa a yi kaza ko a daina kaza, ba amr ba wanda ma'anarsa sha'ani. Idan kalima ta amr tana ɗaukan ma'anar sha'ani, to jam'unsa shine al-umur, kamar yadda yake ala ila Allah tasirul umur, umur bi ma'ana ash-shu'un. Kamar yadda yake qul innal amra kulluhu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, an gane ku. Amma shi amr wanda yake na umarnin cewa i kaza ko ka bar kaza, jam'unsa shine awamir. Amma amr wanda ma'anarsa sha'ani, jam'unsa shine umur kenan. Dan haka kenan shekara goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka yana kira a kadaita Allah a cikin ibada, kafin ya yi hijira da shekara uku, sannan aka farnanta sallah. Wanda wannan yana nuna mana matukar mahimmanci na tauhidi, cewa shine fondasiyon wanda ibada take ginuwa a kansa. In ya zauna da kyau, duk abinda aka gina a kai zai zauna. Amma in tauhidi bai zauna, wala iyazu billahi, duk abinda mutum ya yi na ibada, ko da ya shekarar miliyar yana bauta ma Allah, to wannan ibada tashi ba za ta karbu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ba a shiga musulunci sai da kalima ta tauhidi. Don haka ba komai yake fitar da mutum daga cikin musulunci sai abin da yake shiyanci kalima ta tauhidi. Ba kowa ake nisantawa game da gidan wuta a shigar da shi aljanna a gobe kiyama sai wanda ya kiyaye tauhidi har zuwa mutuwarsa. Ba kowa yake dawwama a cikin wuta a haramta masa aljanna sai wanda ya warware tauhidi. To shine malam sai ya ce wa huwa nau'ani, yace shi tauhidin nan kala biyu ne, aya man yafhamu, malam yace ya wanda ke fahimtar abin da ake faɗa masa, ya wanda ke nihin fahimtar abin da ake faɗa masa, kenan ka san da cewa wa huwa nau'ani, shi tauhidi wato kala biyu ne. Sai yace ithbatu zati rabbi jalla wa ala, kashi na farko shine tabbatar da samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka, shine kenan tauhidul ma'rifati wal isbat, an gane ko. Isbatu zati rabbi jalla wa ala, tabbatar da samuwar wato zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, jalla Ubangijin da ya girmama, wa ala ya daukaka akan kowa da komai, sai ka tabbatar da wato samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kashi na biyu sai yace asma'ihil husna sifatihil ula, kenan isbatu sifati asma'ihil husna wa sifatihil ula, kenan tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyau, kuma da sifofinsa waɗanda suke madaukaka. Ayoyi na Alkur'ani su suka tabbatar mana cewa akwai Ubangijin da ya halicce mu, wanda kuma ya cancanta mu bauta masa, wanda ba yanda za a yi a ce an samu halitta ba tare da mahalicci ba, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yumkinu. Ubangiji Ta'ala yace am khuliqu min ghairi shay'in, wai shin an halicce su ne ba tare da wani mahalicci ba? Am humul khaliqun, ko kuma su ne suka halicci kawunansu? Am khalaqu as-samawati wal ard, ko kuma su ne suka halicci sammai bakwai da kasai bakwai? Ballayu kino da Ubangiji Ta'ala ya ce bari dai ba sa sakankancewa ne game da gaskiya. Farko Ubangiji Ta'ala ya ce am khuliqu min ghairi shay'in, shin wai an halicce su ne ba tare da wani mahalicci ba? Kaga wannan abu ne wanda hankali ba zai dauka ba a ce waɗannan halittu kawai haka suka samu ba tare da wanda ya halicce su ba. An gane ko? Sai ya ce to am humul khaliquna, ko kuma su suka halicci kawunansu? Idan kai ka halicci kanka da kafin kai, yaya za a yi a ce mu muka halicci kawunan? Am humul khaliquna, ko kuma su suka halicci kawunansu? Kaga wannan abu ne wanda hankali ba zai dauka ba a ce mutum shi ya halicci kansa, ko kuma a ce an halicce shi ba tare da wani mahalicci ba. Kaga kenan wannan na biyun ya fi girma akan na farko, cewa shin an halicce su ne ba tare da wani mahalicci kawai, kamar yadda wasu sun tafi akan cewa ɗabi'a ita ce take samar da abubuwa, babu wani mahalicci da yake halittar su. To shine sai Allah ya ce am humul khaliquna, ko kuma su ne suka halicci kawunansu. Sai ya ce am khalaqu as-samawati wal ard, ko kuma su suka halicci sammai bakwai da kasai bakwai. Kenan anan abubuwa ne guda uku. Tambaya ta farko, wai shin halittun nan an samu sun samu ne haka ba tare da mahalicci ba, ko kuma halittun nan su suka halicci kawunansu, ko kuma kasancewar waɗannan halittun cewa mu ne muka halicce su? Kaga anan farko dai wannan babu hujjar da zaka bada cewa waɗannan halittu haka aka same su. In ma ka faɗa haka to cewa kai ka halicci kanka, duk wanda aka ce shi ya halicci kansa baya da hujjar da zai bada. Sannan waɗannan halittu waɗanda suke a bayyane, ga sama ga ƙasa ga rana ga wata, shi mu muka halicce su? Dan haka wasu sun zo wajen al-Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa, iya abinda suke tattaunawa da shi, wai ya ba su dalili game da cewa waɗannan halittu cewa akwai Ubangijin da ya halicce su. Suke tattaunawa da shi, su iya abinda suke so a ba su hujjar da suke tabbatar da cewa akwai Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu. Al-Imam Abu Hanifa sai yake cewa da Allah ku dan saurara mun kaɗan, ina tunanin wani al'amari wanda aka bani labari game da shi ɗazu. An bani wani labari to amma ina tunani game da wannan al'amari. Suka ce menene? Yace wai wasu jama'a suka zo suka gaya mun cewa ga wani bato a cikin teku a lauce da kaya, nau'in kaya waɗanda suke na kasuwa, babu daidai da mutum ɗaya wanda yake tuka wannan bato, batan da kanshi yake zuwa ya zo daga wannan gaba ya je can ya lauto kaya ya zo wannan gaba kuma ya zo ya aje ya keta wannan kunwa ta teku, shi da kanshi yake tuka kanshi. Wannan labari ne aka ban na tsaya na ina tunani. Sai suka ce masa haza shay'un la yaqulu hu aqi, wannan abu da aka baka labari mai hankali dai ba zai faɗi haka. Allahu akbar. A lokacin nan sai ya ce wai hakum, ya ce kai can ku, ya ce hadhihi al-mawjudat bima fiha min al-alam al-uluwi was-sufli wa mashtamalat alayhi min al-ashiya' al-muhkama laysa laha sani, ya ce kai can ku, ya ce yanzu waɗannan halittu wanda Allah ya halitta, ga duwatsu, ga ƙoramu, ga itace, ga wasu halittu na sama, ga rana, ga wata, ga taurari, yanzu wannan halittu a ce babu Ubangijin da ya halicce su haka kawai aka same su? Fabuhitar kaum, take yanke wannan jama'a sai suka dimauci, wa raja'u ila al-haqqi, suka dawo zuwa gaskiya, suka musulunta a hannun al-Imam Abu Hanifa. Haka al-Imam Shafi'i, wasu da suka tattauna da shi game da samuwar Ubangiji, sai yake fada yake cewa hadha warqutut, yace wannan dai ganyen wata itaciya ce da ake kiranta atut. An gane ko? Atut. Akwai kamar misali irin nau'in kamar lemu wanda zaka ganshi shi yayi jajjawur kamar yana karkata zuwa ruji bardo haka, kamar dai ganyen yakuwa. An gane ko? Shine ake kiran shi atut, itaciya ce. Sai yake cewa ba'amuhu wahidu, dandanan itaci ganyen itaciyen da ɗaya ne. Yace ta'kuluhu dud fayakhruj minha al-ibrisi, tsutsa za ta ci ganyen wannan itaciya, in ta ci sai kaga wani zuri yana fitowa wanda da shi ake yin al-hariri. Wa ta'kuluhu an-nahl fayakhruj minhu al-asl, kudan zuma idan yazo ya ci ganyen wannan itaciya sai dankon zuma, wannan zuma ta ringa fita daga jikin shi. Yace wa ta'kuluhu ash-shatu wal-baqaru wal-ansha'u wal-baqaru wal-an'am, yace tumaki da awaki da shanu da raƙum masu kudin sun ci sai su yi kashin shi. Yace wa ta'kuluhu az-ziba, bari idan suka zo suka ci ganyen waɗannan itaciya, fa yakhruju minhu al-misk, kuma al-miski sai ya ringa fita daga cikin layu na barewa, ma'ana wannan fata wanda suke a wuyanta. Yace wa huwa shay'un wahidun, alhali kuma duk ganye ɗaya ne, ganye ne ɗaya ɗaya, ɗanɗanan shi ɗaya. In tsutsa ta ci zaren alhariri yake fitowa, in barewa ta ci almiski take fitarwa, in saniya ko tunkiya ko akuya ko raƙumi suka ci kashin shi suke haka, in ƙudan zuma ya ci wannan ganye kuma zuma yake fitarwa. To yaya za a ce wannan babu Ubangijin da ya samar da irin waɗannan abubuwa? To don haka kasancewar samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne wanda Allah ya tabbatar mana nasi na Al-Qur'ani, haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, haka annabawan Allah da manzanninsa sun yi munazara da mutanensu akan samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam da ya faɗa ga wannan sarki wanda yake kiran abauta masa, yace shi ma Allah ne. Annabi Ibrahim yace masa fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar, da Annabi Ibrahim yace masa alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu al-mulk idha qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar. Ubangiji ta'ala yace shin baka san, baka yi sani game da mutumin da yayi jayayya da Annabi Ibrahim alaihi salam ba dus a sababin Allah ya bashi mulki, yana ganin shi ma ya kasaita ya kai ya ja da kowa, yayin da Ibrahim alaihi salam yace masa Ubangijin da ya aiko ni shi yake kashewa shi yake rayawa, sai yace ana uhuyi wa umid, yace ni ma ina kashewa ina rayawa. Idan aka zo masa da wanda bai cancanci kisa sai ya kashe shi, idan wanda ya cancanci kisa kuma sai ya kyale shi, shi a iya wautarsa da haukansa cewa shi ma ya kashe ya raya. Ibrahim alaihi salam sai ya ce masa to naji fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq, Ubangiji na shi yake zawwa da rana daga mahudarta, shi yake hudo da ita, fa'ati biha min al-maghrib, kai canza mata lissafi, ma'ana ka ringa hudo ta daga yamma. A lokacin nan kafiri sai ya dimauce ya rasa hujjar da zai bada. Kaga anan Annabi Ibrahim alaihi salam yayi munazara da shi, ya tattauna da shi, ya tabbatar masa cewa akwai Ubangijin da ya halicci halittu, domin shi yake hudu da rana daga gabas, kenan in ka isa kai zo da ita daga yamma. Haka Annabi Musa alaihi salam ya tattauna da Fir'auna, yake tabbatar masa samuwar zati na Ubangiji subhanahu wata'ala. A takaice dai anan kenan malam ya tabbatar mana cewa kashi na farko shine isbatu zati rabbi jalla wa ala, tabbatar da samuwar zati na Ubangiji subhanahu wata'ala mai girma da daukaka. Kashi na biyu sai yace asma'ihi alhusna sifatihi alula, tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunayensa waɗanda suka kai matuka a wajen kyawu, kuma da sifofinsa waɗanda suke madaukaka. Insha Allahu ƙarin bayani. akan abin da ya gabata zai zo insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.